الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى لدوكا من دنجي نيبو مما لكن قوة قومي قبات ايا واندي ساكي قدر حق ورمو اوانا يمتشي نران الله ربا اشعن دا ايا قوات الرجب شكرا تدوو دا دري خدود تلاتن دا وقوي بايه رمضان الله صلى الله عليه وسلم دا بمكة يزوى مدينة واندي دا تيما اشعن دا وقوي قوات مقوم شكرا تدوو lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 23 a bangaren lissafi suratul mu'minun kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
kamar arme da shi a cikin na
wai game da auren mutu'a akwai idda auren mutu'a ba shi da idda an gane ku a wancan lokaci ma da aka yi shi domin auren mutu'a ba a jingina ma shi wato ba a jingina ɗadi zuwa ga shi wanda ya yi wannan aure dan haka kamar yanda bayani ya gabata wannan aure ne wanda Allah ya haramta shi ya haramtar da shi akan harshen manzansa har zuwa kiyama a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 7 sahabbansa sun kai masa kukan jimawarsu game da rabuwa da iyalinsu shekara ta yaki Khaibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izini ga marhim auren mutuwa shine aure wanda yake na fantara shine auren da aka kayyade masa lokaci aka yi shi wata daya wata biyu wata uku ko sama da haka ko kasa da haka an gane ku bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izini game da yin wannan aure sannan manzo Allah ya fito yayi bayani game da cewa wannan aure ya haramta bayan haka kuma a shekarar da ya ci Makka da yaki a shekara ta 8 annu sahabbai suka sake kai masa kuka game da jimawar su rabuwarsu da iyalinsu manzo Allah ya sake ba su izini yin wannan aure na mutuwa bayan kwana uku da bada wannan izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin jama'a ya tsaya yayin khutba a cikin khutbar manzo Allah ya ce da na ba ku izinin auren mutu'a manzo Allah ya ce kusan da cewa yin wannan aure manzo Allah ya ce ya haramta har zuwa ranar kiyama manzo Allah ya ce duk wanda ya kasance akwai wata mata a karkashin sa wanda yi irin wannan aure na mutu'a manzo Allah ya ce ya fitar da sha'aninta kuma abin da ya gabatar mata na wannan sadaki manzo Allah ya ce kada ya amshi komai wannan hadisi yana cikin sahihu muslim wanda na ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna auren mutu'a wato an shafe shi haramun ne har zuwa kiyama tare da cewa su yin shi'a har yau yi suke har na awa biyu awa uku haka yi yaki shi aure ne ake yi daga an zo an daura dama an kayyade masa lokaci da zarar lokaci yayi shikenan auren ya bude ba ma sai ka ce ka sake ta ba dan haka kuma babu wani gado tsakaninka da ita ba maganar rajin gina maka da sauransu dan haka dai a takeice aure ne wanda yake haramtacce wani misali kamar addu'a da ake ma yara ta fatan Allah ya kare su game da sharri na mutum da aljanna duk wani abu wanda Allah ya halitta wanda yake da sharri cewa Allah ya kare su game da wannan sharri abu ne sananne in namiji ne kenan zaka ce uzuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma idan mace ce ce uzuki bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma in taron maza ne zaka ce uzuku bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma in mata ne zaka ce uizu kunna bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma tambayar shi anai idan maza da mata ne a kuzi ƴaƴan naka wanda zaka yi musu wannan addu'a zaka zo da siga ta uizu kun domin akarin jayar da maza akan mata wanda salo ne wanda yake na karantarwa alqur'ani sai ka ce uizu kun bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma maza da mata gaba ɗaya sun shiga karkashin wannan lafazi kamar kakayen majalisa to sai mun san me take nihi da ƴan majalisa wai gaba ta ƴan majalisa to kamar wace majalisa wai sun ba da hannun zinihi yana gogewa ba mu san wace majalisa take nihi ba na mu yake cewa kamar ni irin wannan lakabi Nuruddin, Shamsuddin, Riyahuddin, Kamaruddin, Badruddin da sauransu wannan sunaye ne wanda akwai tazkiya a cikinsu akwai wasa kai da zuga kai duk sunan da yake da tazkiya wannan to baya dacewa dan haka al-Imam Nawawi Allah ya ji kansa lakabinsa shine wannan lakabinsa shine Sharafuddin to amma ba abin da yafi kyama kamar a kirayi shi da wannan lakabi a ce masa Sharafuddin sun samu kansu ne a wani lokaci wanda galibin ƴaƴan da aka haifa a wannan lokaci akan musu wannan lakabi idan ka dauki Ibn al-Qayyim shi Shamsuddin in ka dauki Ibn Taymiyyah ta Kiwiddin in ka dauki Ibn Kathir wannan ginshi Imaduddin to haka duk idan ka dauki Ibn Jama'a Baturuddin dukkan waɗannan a wannan karni na 6 zuwa karni na 7 galibi suna da wannan lakabi to illa kasancewar wannan lakabi malamai suka ce akwai tazkiya a cikin shi baya dacewa duk sunan da ke akwai zuga kai to wannan kwata-kwata bai ya dacewa dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin sahabbai ya canza musu sunaye ba dan kuma ba dan saboda sunayen suna kunshe da tazkiya irin su Barra idan Allah ya canza mata suna irin su Yasar darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin suratul mu'minun wato mun tsaya karshen aya ta 50 daidai ayat da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke mana bayani game da Maryam da ɗanta annabi Isa alaihi wassalam. Ubangiji ta'ala na fada wa ja'ala nabna maryama wa ummuhu aya. Ubangiji ta'ala ya ce Isa dan Maryam da mahaifiyar tashi ita Maryam, ubangiji ta'ala ya ce kowanne ɗaya daga cikin su mun maida shi aya ce mai zaman kanta. Gane ko? Da shi annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam alaihi salam, gaba ɗayansu kowanne ɗaya aya ce mai zaman kanta wadda take nuni zuwa kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kadaitarsa. Don haka annabi Isa ba Allah bane kuma ba ɗansa bane, haka Maryam alaihi salam ba Allah bace. Ubangiji ta'ala shi ne Ubangiji ɗaya-ɗaya wanda ya kaɗai cancanta abota masa, da Isan da Maryam gaba ɗayansu kowanne aya ce wadda take nuna kaɗaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka ya gabata tun a cikin suratu wannan suratul Ma'ida, Ubangiji ta'ala na faɗa mal masihu ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am. Ubangiji ta'ala ya ce mal masihu ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Isa dan Maryam, Ubangiji ta'ala ya ce bai zamanto ba face manzo ne wanda tuntuni manzanni sun gabace shi. An gane ko? Ɗaya ne daga cikin manzannin da Allah ya turo, manzanni masu yawa sun gabace shi. Sai ya ce wa ummuhu siddiqa, mahaifiyarsa Maryam wato siddiqa ta kai matuƙa a wajen gaskata Ubangijinta subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce siddiq, mai tsabar gaskiya a karan kansa kuma mai gaskata duk wani abu wanda yake na gaskiya. Ubangiji ta'ala sai ya ce kana ya kula ni ba. Da shi Isan da mahaifiyar tashi Maryam sun zamanto suna cin abinci, sun kasance suna cin abinci. Duk wanda yake ci yake sha, ƙarshen wannan ci da sha menene? Shine bawali da bayan gari. Kuma duk wanda yake ci yake sha menene sunan shi? Tawayayye ne, kasashe ne, mabukaci ne. Ubangiji ta'ala kuma wadaci ne. An gane ko? Shi yake ciyar da bayansa, shi ba a ciyar da shi. Wa huwa yud'imu wala yuba, kuma dan haka shi ya kirayi kanshi da cewa shi as-samad ne. Idan aka ce as-samad shine alladhi la jawfa lahu, wanda ba shi da gangan ciki. Ubangiji subhanahu wa ta'ala na ɗaya daga cikin tafsirin as-samad kamar yadda bayani ya gabata a darasin na al-aqidatul wasitiyya. Alladhi la jawfa lahu, wanda ba shi da gangan ciki. Wasu malamai suka ce alladhi la ya'kulu wala yashrab, wanda baya ci baya sha shine as-samad, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kaga ashe annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam basu cancanci ba a sarrafa musu wani abu wanda yake mai sunan ibada, bal shi Isan da ita Maryam kin amincin Allah ya tabbata akan su, kowanne ɗaya daga cikin su alama ce, babbar alama wadda take nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da cikar kudurarsa. Don haka ya samar da Isa ba tare da uba ba, haka ita Maryam Ubangiji ta'ala ya ba ta ɗa ba tare da namiji ya kusance ta ba. Shine ya ce wa ja'alna ibna Maryama wa ummuhu aya, wato Isa dan Maryam da mahaifiyar tashi Maryam, Ubangiji ta'ala ya ce mun maida su aya ce mai zaman kanta wadda take nuna kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa babu abin da ke gagararsa. Kaga al'ada da ɗabi'a yanda Allah ya ɗabi'antar da mu, ba yanda za a yi a samu ɗa, dole sai ta tsaye tsakanin namiji da mace. Namiji haka bai isa ba ya haihu, haka mace ita kadai ba tare da namiji ya kusance ta ba ta isa ba ta haihu. Bayan yanda Allah ya nuna mana kudurarsa game da annabi Adam alaihi salam, ba uwa ba uba Allah ya samar da shi. Hawwa Allah ya samar da ita da uba ba uwa, domin Allah ya halicce ta daga ƙarƙashin haƙarƙarin dama wannan na hagu na annabi Adam. Shi kuma annabi Isa aka samar da shi da uwa babu uba. Sauran bayi ko gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya samar da mu ne ta tsakankanin uwa da uba. dan haka wannan duka Allah yana nuna mana kudirar sa cewa babu wani abu da ke gagarar sa, duk abin da yayi nihi zai kasance kamar yanda Allah yake ni. Shine sai ya ce wa awaina kuma Ubangiji ta'ala ya ce mun taro su ila rabwatin izuwa wani tudu, an gane ko izuwa wata ƙasa kenan ma'abuciyar tudu shine wato birnin Qudus. Zati qarari Ubangiji ta'ala ya ce ma'abuciyar matabbata, ma'ana ƙasa ce wadda take nutsatsa. Sai ya ce wa ma'in wato kuma da idan ruwa wanda yake mai gudana, wuri ne wanda Allah ya albarkace shi, Allah ya albarkaci wannan masallaci da duk abin da yake gefinsa. Idan aka ce rabuwa shine tudu, shine Ubangiji ta'ala ya ce wa awaina kuma mun taro su ila rabwatin izuwa wata ƙasa ma'abuciyar tudu. Zati qararin ko kuma izuwa wani tudu shine birnin Qudus. Zati qararin ƙasa ce wadda take ma'abuciyar tabbata, ma'ana wuri ne nutsatsi. Wa ma'in kuma da ruwa wanda yake mai bubbuga. Wannan wata ni'ima ce da Allah ya ma Annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam. Ubangiji ta'ala ya tarar da su izuwa wannan ƙasa mai tsarki. Za mu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allah tabaaraka wa ta'ala: Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'maluna 'alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fataqaffahu amrahum bainahum zuhura kullu hizbin bima ladayhim farihun fadharhum fi ghamratihim hatta hin ayahsabuna anna ma numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashkurun innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وتوبنجي تعالى نبدا يا أيها الرسل وبنجي تعالى يتي يا قوة منزلني كلوا من الطيبات Ubangiji ta'ala ya ce ku ci wato daga cikin dadadan abinda na halitta. Ni Allah yake nihi da al-tayyibat wato shine al-halalat, duk abinda Allah ya halitta. Shine yace kulu min al-tayyibat wato ku ci daga cikin dadada, shine ma'ana abinda Ubangijin ku ya halitta muku. Wa amalu saliha, Ubangiji ta'ala ya ce ku dukufa akan aikata ayyuka na ƙwarai. Inni bima ta'maluna 'alim, ni mai matukar sani ne game da duk abin da kuke aikatawa. A wannan aya Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umarnin fiyayyun halitta su ne manzanni da cewa su dukufa akan cin halak. Menene halak? Shine abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana halaccinsa a cikin Al-Qur'ani ko Sunna, ko kuma asali game da duk abinda Allah ya halitta, wato shine halacci sai abinda dalili ya toge ya haramta. To anan fiyayyun halitta su ne manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yake umarnin su cewa su ci wato daga cikin abubuwan da ya halitta. Kaga idan aka ce ka ci halak, to a kai tsaye ana hanin ka game da cin haram. Wannan umarni da Allah ya ba manzanninsa bai taƙaita ba a kansu. Gaba ɗayan mu muminai Allah ya umarce mu cewa mu tankaɗe mu rauraye duk abin da za mu saka a cikin cikinmu na abinci ko na abin sha ko tufafin da za mu saka a jikinmu da sauran abubuwa na buƙatun mutum, mu tabbatar da cewa abu ne wanda Allah ya halitta mana. domin ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun a cikin suratul baqara aya ta gabata ubangiji ta'ala yace ya ku waɗanda kuka gaskata ubangijin kuka gaskata manzanninsa kulu min tayyibati ma razaqnakum ubangiji ta'ala yace ku ci daga cikin dada dan abinda muka azurta ku ma'ana ku ci daga abinda muka halitta mu washkuru lillahi gode ma ubangijin ku in kuntum iyyahu ta'budun in har kun kasance shi kadai ne kuke bauta ma to dan haka waɗannan ayoyi ayoyi ne waɗanda suke nuna mana cewa iya abin da ya zama wajibi akan mu'mini shine ya ci ya wadatu da abin da Allah ya halitta masa duk abin da Allah ya haramta ya zama wajibi mu kaurace masa don haka wani hadisi na cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa cewa inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشعث أكبر يدير السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فتمزان الله صلى الله عليه وسلم يأتي يأكو جماعة سندتي وبنجي تعالى ذرك ككيري لا يقبل إلا طيبا كما بايا كربر وانا أبسي ذرك كك معنا دوة صفة تأيبي دزرقي دتوايا دكوما ودبايا ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka game da ita kuma baya karbar wani abu duk abinda za a gabace shi da shi sai abu wanda yake tsarkake ke ma'ana halak sai yace ku san da cewa ubangiji ta'ala ya umarci mu'minai game da abinda ya umarci manzanninsa ubangiji ta'ala yace ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga cikin dadada ma'ana abinda Allah ya halitta muku wa amalu saliha ubangiji ta'ala yace ku aikata ayyuka na ƙware game da mu'minin sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku mu'minai ku ci daga cikin dadadan abinda muka azurta ku ma'ana halaka ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ambata wani mutum wannan mutum manzo Allah yace ash'ath akbar wato mutum ne wanda yake maburkicin gashi gashin shi yayi bursusu akbar kuma mafi kura-kura wanda alamar shi daman alama ce wanda take ta matafi yudidus safara yana tsawaita bulaguro kullun cikin tafiya yake ya muddu yadaihi ila samai yana miƙa hannuwansa zuwa sama yana faɗa ya rabbu ya rab ya ubangiji na ba ni kaza ya Allah kare ni kaza manzo Allah yace wa mab'amuhu haram abincinsa manzo Allah yace haramun ne wa mashrabuhu haram abin shan sa haramun ne wa malbasuhu haram wato tufafin sa ma haramun ne manzo Allah yace wa ghudhiya bil haram kai gabaɗaya ma ya rayu da haram manzo Allah yace fa anna yustajabu la takaka za a karba masa addu'a wanda yayi dumu-dumu a cikin haram kaga anan duk wani sababi da bawa zai kama daga cikin sabubba na samun karbuwar addu'a to matukar za a samu abin da ke hana karbuwar addu'a to gabaɗaya zai ruɗe waɗannan sabubba yanzu a farko gaya mutum ne wanda kullum yana cikin tafiya wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan bulaguro in yayi addu'a ba a dawo da addu'a shi kai sai Allah yake karbanta manzon Allah ya faɗa addu'o'i guda uku karbabbu ne babu kokonto game da karbuwarsu farko manzon Allah yace addu'ar mahaifi gada na biyu manzon Allah yace addu'ar matafi na uku manzon Allah yace addu'ar wanda aka zalunta to gashi yana cikin halin bulaguro, kaga ya kama sababi daga cikin sabubba na samun karbuwar addu'a. Sannan sai ya ce ya muddu ya daihi ila samai, yana daga hannuwansa izuwa sama, wanda daga hannu izuwa sama a cikin addu'a sababi ne daga cikin sabubba na samun karbuwarta. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa inna Allaha ta'ala hayyun karim yastahyi idza rafa'a al'abdu ilayhi yadayhi an yurdahuma kha'iba kha'ibatan wa lana sifran kha'ibatayn aw kama qala. Manzo Allah yake cewa lalle Ubangiji ta'ala mai matukar kunya ne, kunya wadda ta dace da girman sa, kuma mai karamci ne. Ubangiji ta'ala yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannuwansa ya roke shi ya dawo masa da hannuwansa wuhi ba tare da ya karba masa ba. To anan ga ya daga hannuwa yana addu'a, kuma ga ya sai yayi tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah wanda sababi ne na samun karbuwa addu'a, yana ya rabbi ya rabb. Sabubba waɗanda suke na samun karbuwar addu'a kusan sababi uku zuwa huɗu suka tattare shi. To amma da yake ya kasance cinsa da shansa da tufafinsa haramun ne, wannan addu'a ta shi ba yanda za a yi ta amsa. Manzo Allah ya ce fa anna yustajabu la, ta yaya za a amsa masa addu'arsa? To dan haka dai a takaice wannan aya, kamar yanda Allah ya wajabta ma manzanninsa cin halak, to haka mu ma ya zama wajibi akan mu ci abinda Allah ya halitta mana, mu wadatu da abinda Allah ya halitta mana. Shine yace wa amalu saliha, yace wa aikata ayyuka na kwarai, sai yace inni bima ta'amaluna alim, lalle ni mai matukar sani ne game da duk abinda kuke aikatawa, ba abinda ke goyuwa gare ni. Sai yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, Ubangiji ta'ala yace lalle wato wannan tafarki ummatukum wato tafarkin ku ne ummatan wahida, tafarki wanda yake daya daya. Wa ana rabbukum, ni kuma ni ne Ubangijin ku wanda na halicce ku na cancanta ku kadaita ni a cikin ibada. Fattaquni, Ubangiji ta'ala yace ku kiyaye ni. Me ake nihi da umma anan? Ana nihi da milla. In aka ce milla, ma'ana gudabe kenan, shine wannan addini da Allah ya shar'anta mana. Kamar yadda zamu iske a cikin suratu Zukhruf, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadu ala ummatin ay ala milla. In aka ce milla kenan addini, gudabe wanda Allah ya shata ma bayan su cewa su bi, shine yace wa inna hadhihi, lalle wannan abin da aka ambata muku ummatukum, wato shine tafarkin ku, ko kace shine addinin ku, ummatan wahida, addini daya daya kenan, musulunci, kadaita Allah a cikin ibada. Sai yace wa ana rabbukum, ni ko ni ne Ubangijin ku wanda na halicce ku na azurta kuma na cancanta ku kadaita ni a cikin ibada. Fattaquni, Ubangiji ta'ala yace ku kiyaye ni, ma'ana ku yi kokari ku sanya garkuwa tsakanin ku da azabata. Micince garkuwar shine kadaita shi a cikin ibada. Ubangiji ta'ala yace fastaqabbu amrahum bainahum zubura, wato sai suka karkasa lamarin na addini bainahum tsakankanin zubura, wato yanki yanki, suka zamantu jama'a jama'a. Su wane ne? Su ne wato waɗanda suka gabace mu, Yahudawa da ƴan Mushan, suka karkasa addininsu bayan Allah ya umarce su cewa su dunkule su zama tsintsiya madaurin ki daya. Ta yaya za su dunkule? Shine kowa ya aji ra'ayinsa da san zuciyarsa a karbi wahayin da Allah ya turo manzanninsa da shi, domin wahayin da Allah ke turo da manzanni da shi shine yake hada kan al'umma. Amma matukar wani zai soko san zuciyarsa da ra'ayinsa, to bayan da za a yi al'umma tafiyar ta zamanto daya. An gane ko? Shine anan yace fataqabbu amrahum bainahum, Ubangiji ta'ala yace sun karkasa lamarinsu na addini bainahum tsakankanin su zubura, wato yanki yanki, sun zama jama'a jama'a, kowa ya kadi gabansa ya ja nashi. Ubangiji ta'ala yace kullu hizbin, kowace jama'ar, ko kace kowace kungiyar, bima ladaihim, game da abin da ke wajensu, farihun, wato suna nuna jiji da kai cewa su sune suke kan gaskiya. Idan aka ce alfarah, wato shine farin ciki wanda yake na nuna jiji da kai, kenan kowanne daga cikin su yana nuna jiji da kai cewa shi yake kan gaskiya. An gane ku? Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa Yahudawa wato sun kasu kashi 71. Manzon Allah ya ce kashi 70 daga cikin su gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama, sai ɗaya ɗaya daga cikin su. Sannan ya ce ɗan mishan su ma sun kasu kashi 72. Kashi 71 daga cikin su gaba ɗayan su ɗan wuta ne, sai kashi ɗaya kawai. Manzon Allah ya ce wannan al'umma ta wanda sannin za ta kasu kashi 73. 72 gaba ɗayan su ɗan wuta ne. Manzon Allah ya ce illa kashi ɗaya ɗaya. Sahabai suka ce man hiya ya rasulallah wa ma hiya ya rasulallah, wace jama'ar ce wadda za ta samu tsira? Manzo Allah ya ce ma ana alai man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, duk wanda ya kasance akan abin da a yau ni da sahabbai na muke kansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa akan me suke a lokacin su kan al-Qur'ani da Sunna. Dan haka tafarkin tsira tafarki ne ɗaya ɗaya, shine bin alƙur'ani da sunna. An gane ku? Duk wanda ka bi in dai ba alƙur'ani da sunna ba ka bi, to bayan da za a yi ka kwashi lafiya a gobe kiyama. Duk wanda yake so ya dace da gidan aljanna shine ya bi alƙur'ani da sunna. Dan haka kasancewar duk wani abu da za a kirkire shi da sunan ƙungiyanci, wanda zai zamanto wannan kungiya a matsayin kamar wani addini ne, to wannan kasancewar kungiya bayan da za a yi ta tsira a gobe kiyama. Kungiya ba laifi ba ne ba. Me ake nufi da kungiya? Ku zo mu haɗu, mu zo da wani tsari namu wanda za mu tabbata a kan shi domin cimma wata manufa, amma hadafin ba shi ba ne kungiyar, aikin da aka sa gaba. An gane ku? Ita kungiya ba addini ba ce, wani tsari ne wanda yake na maslaha ta tafiyar da al'umma. Na kai ka zo ni in zo, aiki ne muka sa gaba, to sai mu raba wannan aiki. Kai ka kula da bangare kaza, wane kula da bangare kaza, wane kula da bangare kaza. Amma da ni da kai da ma wanda baya cikin kungiyar, menene manufar tamu? Manufar mu shine tabbatar da dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa, shine bin alƙur'ani da sunna. Sawa'an wanda yake cikin wannan ƙungiya ko wanda baya cikin wannan ƙungiya, tafiyar ku da yace. An gane ku? Don haka ita ƙungiya ba addini ba ce ba. Wani abu ne wanda ake yin shi domin maslaha ta al'umma, a kasa aiki ya zamanto a tsare, ga shugaba, ga mataimakinsa, ga mai yada labarai, ga ma'ajiyin kuɗi, ga mai kaza, wanda an haɗu ne an yi tsari domin tafiyar al'umma, maimakon a bar abu karaziri. Kamar yanda in za a yi bulaguro a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole sai an yi kungiya, wanda shine shugaban wannan tafiya har a je inda za a. In yaƙi za a fita sai an yi ƙungiya. Menene ƙungiya? A ware jama'a, waɗannan kaza ne kuma ga wanda shine shugabansu, har ma tuta ake damƙa musu tasu ta musamman. An gane ku? Don haka dai kar ka ɗauki ƙungiya a matsayin addini. Ƙungiya ba addini ba ne, tsari ne wanda yake na tafiyar da al'umma. Shi abin da ake so ya zamanto manufar da aka sa gaba manufa ce wadda take ingantacciya. To shi ne a nan su da suka karkasa addininsu, su Yahudawa da ‘yan mushan, a’a, kowanne ya ja iya nashi, ya zo da wasu abubuwa wanda ba Allah bai turo manzanni shi da shi, kuma kowa yana tinƙaho yana jiji da kai cewa shi yake kan gaskiya. Shi ne Ubangiji ta’ala ya ce fataqabba'u amrahum bainahum zuhura, sun karkasa lamarinsu, ma’ana addininsu, bainahum tsakankaninsu zuhura, wato sun zama jama'a jama'a, kowa ya ja nashi. Kullu hizbin, kowace jama'ar ko ka ce kowace kungiyar, Ubangiji ta'ala ya ce bima ladayhim, game da abin da ke wajensu, farihun, wato masu jiji da kai ne, suna ganin cewa su suke kan gaskiya. To don haka ba abin da ke hada jama'a illa alqur'ani da sunna, kamar yadda Allah ya mana umarni wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. yi ruku bi hablillahi da igiyar Allah. Igiyar Allah shine Alkur'ani da Sunna. Wala tafarraqu, kada ku rarraba. A gani ko kada ku rarraba, kenan ku zama tsintsiya madaurin ki daya. Ya zamanto da ni da kai da shi da ita, kowa fama yake ya dace ma Alkur'ani da Sunna. Ta hanyar nan ne kan jama'a zai hadu, a zamanto kenan tsintsiya madaurin ki daya. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi, manzo Allah ya aje mana ka'ida, ka'idar da in mun yi ruko da ita to har abada ba za mu gace ba, har sai mun hadu da Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala aljanna ta zama makomar mu. Shine yake cewa taraktu fikum amrai lan tabillu ma in tamassaktu bihima kitaballahi wa sunnati. Manzo Allah ya ce na bara muku wasu al'amura guda biyu, matukar kun yi ruko da su, manzo Allah ya ce har abada ba za ku gace ba. Sai ya ce kitaballahi shine littafin Allah, sai ya ce wa sunnati da sunnata. Sai ya ce fadarhum, Ubangiji ta'ala ya ce rabu da su, fi gamratihim, wato ka bar su. Fadarhum fi gamratihim, Ubangiji ta'ala ya ce bar su a cikin magaginsu na bata, hatta yi har izuwa lokacin mutuwarsu, in sun mutu za su ga abin da zai biyo baya. Yanzu ba suna jiji da kai suna ganin cewa akan gaskiya suke, suna faɗa lan yadkhulu aljannata illa man kana hudan aw nasara, wai ba wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama sai wanda ya kasance bai yahudi. Su ma ɗan mushan suka ce sai ɗan mushan, in ne ba kai ɗan mushan bane to ba wanda zai shiga aljanna. Su ma yahudawa suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake bai yahudi. Gaba ɗayan su Allah ya karyatar da su, yace tilka amaniyuhu, yace gurace-gurachensu ne na ƙarya. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, Ubangiji ta'ala yace ku zo da hujjojinku wanda suke tabbatar da cewa aljanna ta yahudawa ce ko kuma ta ƴan mushanci, in har da gaske kuke. Ubangiji ta'ala yace bala man aslama wa shahadu lillahi, Ubangiji ta'ala yace gaskiya ne duk wanda ya miƙa fuskarsa lillahi saboda Ubangijinsa, ma'ana ya miƙa wuya dari saman dari akan bin dokokin Ubangijinsa. Wa huwa muhsin, alhali yana mai kyautatawa tsakanin shi da Ubangijinshi. Falahu ajruhu inda rabbi, wannan ya cancanci sakamakon lada a wajen Ubangijinsa. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoron komai a kansu game da abin da suke tinkara na al'amarin lahira, kuma ba za su damu su ɓata rai akan abin da suka bi rubaya na al'amarin duniya. Da haka aljanna ta wanda ya kade ta Allah ne a cikin ibada. Shine nan Allah ya ce fazarhum, rabu da su fi gamratihim, wato su ci gaba a cikin wannan, su kasance a cikin magaginsu na bata, hatta yi har zuwa lokacin mutuwarsu, in sun mutu za su ga abin da zai biyo baya. Ubangiji ta'ala ya ce a yahsabuna, wai shin yanzu zato suke, annama numidduhum bihi, cewa abinda muke da darsu da shi min malin na dukiya wa bani da ƴaƴa maza, nusari'u lahum bil khairat, zato suke muna gaggauta musu ne a cikin alkhairu, wai dan tsabar wauta da rashin hankali. Arziki da Allah yake dada musu da ƴaƴa maza da Allah yake ba su, shine Allah yake tambaya, wai shin zato suke wannan dukiya da muke dada musu da wannan ƴaƴa maza da muke ba su, nusari'u lahum fil khairat, muna gaggauta musu ne a cikin alkhairu. Ubangiji ta'ala ya ce balla ya shuwa, bari dai ba su yi sani ba cewa wannan abinda Allah yake gaggauta musu na dukiya da Allah yake da darsu da ƴaƴa maza da Allah yake ba su ba alkhairi ba ne Allah yake dada musu, a wannan ta lalace. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu wannan kwa daman haka sunnar Allah take, duk wanda yake cikin bata to Ubangiji ta'ala zai dada masa duk wani abin da yake bukata dadawa, kamar yadda yake kulman kana fi balalati falyamdud lahu arrahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna immal azaba wa immas sa'a fasaya'lamuna man huwa sharrun makanan wa adha'u junda. Ubangiji ta'ala ya cece da su, man kana fi balala, duk wanda ya kasance a cikin bata, falyamdud lahu arrahmanu madda, Ubangiji ta'ala yana dada masa duk wani abin da yake bukata dadawa, komai abin da yake bukata Ubangiji ta'ala yana buda masa hanyoyi. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna, har akai lokacin da za su ga abin da ake musu alkawari, imma al'azaba ko azaba wa imma sa'a ko kuma kiyama ta zo musu kai tsaye, fasa ya alamuna a wannan lokaci da sannu za su yi sanin man huwa sharrun makana wane ne yafi kaskanci ga matsayi su ne ko kuma mu'minai wa abu abu junda wane ne yafi rauni a wajen mataimaka to dan haka shine anan Allah yace aya hasabuna wai shin yanzu zato suke annama numidduhum bihi cewa abinda muke da tarsu da shi min malin ladukiya wa bani da yaya maza musari'u lahum fil khaira zato suke muna gaggauta musu ne a cikin alkhairi sai yace ballahi shuru ubangiji ta'ala yace bar dai ba su yi sani ba wannan abinda Allah yake dada musu talada ne sai yace innal ladina hum lalle waɗanda su min khashiyati rabbihim game da tsoron ubangijin su mushfiquna masu firgici ne game da azabarsa sai yace wallazina hum wanda su bi ayati rabbihim game da ayoyin ubangijin su yu'minuna masu gaskatawa ne sai yace wallazina hum bi rabbihim su ne waɗanda game da ubangijin su la yushrikuna ba sa hada bautar shi da wani sai yace wallazina wato su ne waɗanda yu'tuna ma atau suke bada duk wani abin da suke nihin badawa a lokacin da za su bada in ma abinda Allah ya wajabta musu na zakka ko sadaka ta neman lada ko wani nau'i na ciyar da dukiya ubangiji ta'ala ya ce wa qulubuhum wajila zukatansu tana mai firgici tana mai razana a amsa ko ba a amsa ba annahum ila rabbihim raji'un kuma sun tabbatar da cewa lalle su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu sai ya ce ulaika yusari'una fil khairat waɗannan su ne waɗanda suke gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi wa hum laha sabiqun ubangiji ta'ala ya ce kuma su masu rigaye-rigaye ne a cikin duk wani aiki na alkhairi kowa fama yake ya tsire ma ɗan uwansa kaga ashe kasancewar bawa ubangiji ta'ala ya yalwata masa duk wani abin da yake bukata na rayuwar duniya wannan ba alama bace wanda take nuna cewa Allah ya zabe shi yana son shi yana kaunar shi domin ita duniya ba wata tsiya bace a wajen ubangiji subhanahu wata'ala dan haka yake bada ta ga wanda yake so da ma wanda baya so amma ita lahira Allah baya bada ta sai ga wanda yake so yake kauna dan haka su kafirai suna zaton cewa wannan duniya da Allah ya buda musu komai abinda suke da bukata gaya wanda daman kawa ta rayuwar duniya abubuwa ne guda biyu dukiya da yaya almalu wal banun zinatul hayati duniya an gane ko iya amfanin dukiya da yaya sune a rayuwa ta duniya su ma sai in ka biyo hanyar da za su amfane ka in baka biyo hanyar da za su amfane ka za su zame maka bala'i a gobe kiyama dukiya da yaya ba sa amfanar da su yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim to dan haka su a kullun kafirai tinkawan da suke da alfaharin da suke suna alfahari da yawan dukiya da yaya maza kamar yadda suke cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi mu muka fi su yawan dukiya muka fi su yawan yaya dan haka mu ba ababan azabtarwa bane a gobe kiyama to dan haka kasancewar shine anan sai Allah ya bayyana mana wanda ubangiji ta'ala yake gaggauta musu wato ayyuka na alkhairi wanda Allah yake gaggauta su a cikin ayyuka na alkhairi sune waɗanda suka siffanta da waɗannan sifofi sifa ta farko shine yace innal ladina hum min khashiyati rabbihim mushfiqun lalle waɗanda su game da tsoron ubangijin su mushfiqun masu firgici ne game da azabarsa an gane ko menene khashiya khashiya ka tsoraci abu abinda kake tsoro kuma tare da cewa ka san shi an gane ko dan haka ubangiji ta'ala ya takaita wannan sifa ga malamai yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai waɗanda ke tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne malamai in aka ce khashiya ka ji tsoron abu kuma tare da cewa wannan abin da kake tsoro ka san shi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi mu tsoron Allah yasa domin yana faɗa mana law ta'lamuna ma a'lam yace da kun san abin da na sani yace da ba hiktum kalila yace wallahi da kun yi dariya kadan wala bakaitum katira yace da kun yi kuka da yawa dan haka yake cewa ana akshakum wa atqakum lillahi ni ana a'lamukum wa akhshakum wa atqakum lillahi yace ni nafi ku sanin Allah nafi ku tsoron sa nafi ku tsara dokokin sa to dan haka anan sai ya siffanta su da wannan sifa yace innal ladhina hum lalle sune wadanda min khashiyati rabbihim game da tsoron ubangijin su mushfiquna masu firgici ne game da abin da ya tanada na azaba domin sun san wane ne ubangiji subhanahu wata'ala sun san kuma menene sakamakon wanda ya kan gare masa sai ya ce walladhina hum sifa ta biyu sai ya ce sune wadanda bi ayati rabbihim game da ayoyin ubangijin su yu'minuna suna gaskatawa sifa ta biyu kenan gaskata ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta uku sai ya ce walladhina hum bi rabbihim la yushriku sune wadanda game da ubangijin su wato ba sa hada bautar shi da wani an gane ko masu tsantsar tauhidi masu kadaita Allah a cikin ibada wanda ba sa shirka sifa ta uku sifa ta hudu sai ya ce walladhina yu'tuna ma atau sune wadanda suke bayar da abin da suke nihin bayarwa in ma na wajibi ko na neman lada shine ciyar da dukiya sai ya ce wa qulubuhum wajila halin zukatansu tana raurawa ta firgita ta razana cewa wai wannan sadaka da suke badawa Allah ya karba ko ba zai karba ba suna bada abin amma suna cikin daddar suna cikin firgici kar a je ubangiji ta'ala ya bi karbar wannan ciyar dukiya da dukiya da suka yi wanda ba sa ganin cewa mun hau tudun nazira wanda wannan daman ba dabi'ar mumini bace a kullum mumini abinda ake so game da kansa ya ringa ganin kasawar shi da gajiyawar sa amma matukar kana ganin ka hau tudun nazira to wannan ka hallaka shedani yayi galaba a kanka a kullum ka ringa ganin kasawar ka ka ringa ganin laifukan ka sun yi yawa ka ringa komawa zuwa ga ubangijinka amma duk lokacin da ka amince ma ta lalata ubangiji kana ganin cewa kai abin matsayin da kake ya kai ya fitar da kai a gobar kiyama to wannan mutum ya hallaka shine anan yace walladhina yu'tuna ma atau sune wadanda suke bayar da abin da suke nihin bayarwa in ma sadaka ta wajibi ko wadda take ta neman lada wa qulubuhum wajila a lokacin da suke bayar da wannan sadaka zukatansu tana raurawa cewa Allah ya karba ko ba zai karba ba sai ya ce annahum kuma lalle su ila rabbihim raji'un sun yi yaqinin masu komawa ne ga ubangijinsu sai ya ce ulaika yusari'una fil khairati waɗannan su ne suke gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi wa hum laha sabiqun ubangiji ta'ala ya ce kuma su masu rigaye-rigaye ne a dukkan wani fage na alkhairi Aisha Allah ya kara mata yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta mata wannan aya sai take cewa ya rasulullah humul ladina yazununa wa yashrabuna al-khamra wa yasrifun tace ya rasulullah shin sune waɗanda suke zina suke shan giya suke sata sune in sun bada sadaka suna tsoron cewa karaje Allah ya Allah bai karba ba manzon Allah ya ce la yabnata siddiq manzon Allah ya ce ya ke diyar Abubakar ba kamar yadda kika zata bane sai ya ce walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna Allah yaqbalu Allah yaqbal Allah tuqbala minkum aw kama qala manzon Allah ya ce sune wadanda suke sallah suna azumi suna sadaka amma suna tsoron kada aje Allah ya karbi ki karbar ayyukansu suna sallah suna azumi suna zakka to amma tsoro suke wannan sallah ta su da wannan azumi na su da wannan zakka ta su kar aje Allah bai karba ba kaga kenan duk abin da bawa zai aikata na ibada to abin da ake bukata ya kasance bainal khawfi war raja yana kwadayin Allah ya karba aikin nasa kuma ya zamanto yana tsoron kada aje Allah ya ki karba amma ba ka yi ibada ba haka kawai tamkar an baka an yi an turo maka sakon cewa an karbi ibadar kaga yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Darda da Abdullahi dan Umar fada suke cica suke wallahi inda mun san cewa a cikin ayyukan mu gaba daya Allah ya karban mana didi da raka'a suka ce wallahi yafi alkhairin duniya da abin da yake cikin tawayen suka ce li anna Allah ta'ala yaqulu inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin ubangiji ta'ala yana karba kadai daga bayin sa wadanda suke masu takawa su kadai ne Allah yake karbar ayyukansu masu aiki da shi don haka duk abin da bawa zai aikata na ibada ya zamanto tsakankanin kwadayin Allah ya karbi wannan aiki kuma yana tsoron kada Allah ya karba amma kada ka ringa ganin cewa ka hau tudun na tsira don abin da kai na ibada cewa Allah ya karba mun yi kaza aiki nawa muka yi na ibada mun yi kaza wannan duka kasancewar makirci ne na shaitani yake raya ma bawa a zuciyarsa shine anan sifar su ta hudu ubangiji ta'ala yace wallazina yutuna ma ataw sune wadanda suke bayar da abin da suke nihin bayarwa na sadaka in ma ta wajibi ko ta neman lada wa qulubuhum wajila a lokacin da suke bayarwa zukatansu tana raurawa tana furgice cewa Allah ya karba ko kuma bai karba ba annahum ila rabbihim raji'un kuma lalle su sun yaqinin ma su komawa ne ga ubangijinsu sai yace ulaika yusari'una fil khairati wadannan sune suke gaggawa a cikin ayyuka na alkhairu wa hum laha sabiqun ubangiji ta'ala yace kuma su masu rigaye ne zuwa aiki na alkhairi wannan yabo ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu wanda anan ana nuna mana mahalli daya wanda ya zama wajibi akan mu ya zamanto muna rigaye juna shine akan aiki na alkhairi an gane ko akan abin da ya shafi al'amari na lahira shine mu'minai suke yin takara su ringa famar tsiri ma juna amma duk abin da ya shafi al'amarin duniya to baya halatta mu'mini ya zamanto yana takara da wasu ana munafasa ana hamayya ana rigaye wannan al'amarin duniya bai dace da mu'mini ba an gane ko akan al'amarin lahira kadai shine ake buƙatar ya zamanto muna hamayya da juna muna rigaye wanda a wannan muhalli ko da da uba ne to ya kamata kowa ya dau numfashin dan uwansa yanzu misali sahu na gaba na sallah ko mahaifinka ne yazo yana famar zai wannan in kaga zaka rigaye shi ima zaka rigaye shi saboda fage ne wanda yake na aiki na alkhairi wanda ana yaban wadanda suke masu rigaye an gane ku saboda da kai da shi kowa neman kusaci ne yake ga ubangiji shi dan haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka ce ga wani aiki na alkhairi to suna rigaye juna kowa so yake ya zamanto shine a sahun gaba ubangiji ta'ala sai ya ce wala an gane ku shine can yace mana wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna game da wannan abin da aka ambata ni'ima da Allah ya tanada ma mu'minai a gobe kiyama kwaje tanafasul mutanafisuna ubangiji ta'ala yace masu takara su yi takara ko kace masu hamayya su yi hamayya sai yace wala nukallifu nafsan ubangiji ta'ala yace ba ma dora ma rai wani aiki illa wus'aha sai gurgudan iyawarta duk abinda Allah ya dora mana na ibada Allah ya dora mana gurgudan abinda zamu iya da abinda yace mu yi da abinda yace mu daina bai dora mana ba abinda ya fi karfin mu duk abin da Allah ya ce mu daina ya san za mu iya dainawa duk abin da ya ce mu yi to ya san za mu iya yi don haka ya ce mu yi sallah a tsaye kamar yadda manzon shi ya faɗa in ba ma iya yin sallah a tsaye manzon Allah ya ce mu yi a zaune in ba ma iya yin sallah a zaune manzon Allah ya ce mu yi sallah a kwance haka in cikin azumi ne idan mutum ba shi da lafiya baya iya yin azumi ubangiji ta'ala ya ce mu aje in azumin ya wuce mu lissafa iya kwanukan da muka sha murama in bulaguro ya kama mu Allah ya mana rangwamen mu ajiye azumi in azumi ya wuce mu lissafa iya adadin kwanukan da muka sha sannan murama an gane ku dan haka yace wala nukallifu nafsan ba ma dora ma rai wani aiki illa wus'aha face gurgurin iyawarta waladaina kitabun yandiku bil haqq ubangiji ta'ala yace a wajen mu akwai wani littafi na musamman littafin da ke furuci game da gaskiya, wasu malamai suka ce shine Lauhul Mahfuz, yana bayyanar da duk abin da bawa ya aikata domin akwai shi a rubuce. Daidai da motsa kafa da zaka yi a tabbace yake a cikin Lauhul Mahfuz, Allah ya rubuta kafin ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50. Wasu malamai suka ce da yace waladaina kitabun yanliku bil haqqi, a wajen mu akwai wani littafi wanda ke bayani ke furuci game da gaskiya, shine littafin da Allah ya wakilta bawa da ya wakilta mala'iku biyu waɗanda ba sa rabuwa da bawa, waɗanda suke rubuta ayyukan sana alkhairi da sharri. Ubangiji ta'ala yace wa hum la yuzlamun, su bayi ba a zaluntar su a tauye musu wani abu wanda yake na lada ko a dada musu wani abu wanda yake na laifi. Iya abinda ka shuka a rayuwarka ta duniya shine zaka girba a gobe kiyama. Dide da mutsuka da zarra ba a kara ma bawa laifin da ba nashi ba, kuma duk abinda ka aikata na lada ko mun kankantar shi ba a tauye maka. Ubangiji ta'ala yayi alƙawarin kowace rai sai ya cika mata sakamakon abinda ta aikata, kamar yadda yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sai yace bal qulubu, ubangiji ta'ala yace sanidi zukatansu fi gamratin, wato na cikin magagi na bata min haba game da wannan alqur'ani. Wala hum a'malu, su kafirai suna da wasu ayyuka, an gane ku, min duni zalika, wato kuma bayan ayyuka na mu'mini suna da wasu miyagun ayyuka, hum laha amilun, wanda nan gaba za su aikata wannan ayyuka domin kalima ta Ubangiji ta gaskata akan su cewa makomar su ita ce wuta, wanda Allah ya kaddara musu tsiyata a gobe kiyama. To duk abinda Allah ya hukunta ya kaddara na ayyuka miyagu da za su aikata sai sun aikata, domin sakamako mummuna ya cika gare su a ranar kiyama. Shine anan yace bal qulubuhum, bari din zukatan su fi gamratin, na cikin magagi na bata min haza game da wannan alqur'ani, har yau ba su gane gaskiyar sa ba. Sai yace wala hum a'malu, Ubangiji ta'ala yace suna da wasu ayyuka miyagu, min duni zalika, koma bayan ayyuka na mu'mini, ma'ana aikin su ba irin na mu'mini bane. Hum laha amilun, Ubangiji ta'ala yace su masu aikata wannan ayyuka ne, domin kalima ta azaba ta gaskata akan su. Sai yace hatta idza akazna mutrafihim bil azabi, Ubangiji ta'ala yace hatta idza akazna, har aka kai lokacin da muka damki mutrafihim, wato mali'intan su, bil azabi, game da azaba. Lafazin mutrafihim an ciro shi ne daga attara, in aka ce attara wato shine jin dadi kenan, ni'ima, wadata. Shine Ubangiji ta'ala yace hatta idza akazna mutrafihim, har aka kai lokacin da muka damki mutrafihim, wato mawadatan su, bil azabi, da azaba, izahum yaj'arun. Ubangiji ta'ala yace a wannan lokaci sai ga maka su suna karaji, sun daga murya, sai kuka suke suna neman taimako da agaji na Ubangiji. Ubangiji ta'ala yace la taj'arul yawma, a yau wato kada ku yi wani karaji, kuna daga murya kuna kuka, innakum minna la tunsaru. Ubangiji ta'ala yace lalle ku game da azabar mu la tunsaru, na ba a taimaka muku. Wannan ku kasancewar kamar yadda hadisi yake cikin sahihul Bukhari, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu wata mummunar addu'a, lokacin da kafircin su ya kai bango, manzon Allah yace Allahumma shidd waqa'ataka ala Mudar, yace ya Allah ka tsananta kamunka ga kabila ta Mudar. Sai yace waj'alha alaihim sinina kasni Yusuf, ya Allah ka maida shekarun su zamanto kamar shekarun mutanen annabi Yusuf, da Allah ya damke su da fadi shekara 7. Ubangiji ta'ala ya karbi addu'ar manzansa, shekara 7 sama bata zubar da ruwa ba, sai da ya kai wato mutu suna cin bunga, ma'ana suna cin wannan mushe da karnuka waɗanda suke matattu. Sai da ya kai mutum in ya daga kanshi sama sai ya dinga ganin wani hayaki yana tashi saboda tsabar yunwa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce fartaqib yawma ta'ati as-sama'u bidukhanin mubin yabshan nas hadha adhabun alim. Shine wasu daga cikin sahabbai suka fassara fartaqib yawma ta'ati as-sama'u bidukhanin mubin, wannan mummunar addu'a da manzon Allah ya musu cewa Allah ya kama su da shekaru waɗanda suke na bari sai da ya kai mutum in ya daga kai sama yana ganin wani hayaki yana tashi ba wani hayaki bane ko illa tsawar yunwa to shine anan Ubangiji ta'ala yace hatta akhazna mutarafihi hatta idza akhazna mutarafihi har lokacin da muka damki mutarafihi mali imtansu bil azabi da azaba idzahum yuj'aruna sai ga maka su suna karaji idan aka ce alji'ar shine mutun ya daga muryarsa yana kuka yana neman taimako da agaji ubangiji ta'ala yace la taj'aru al-yawma kada ku yi karaji a yau innakum minna la tunsarun lalle ku game da azabar mu ba a taimaka mu ubangiji ta'ala yace kada kanat ayati tutula alayka tabbas ayoyina sun kasance kafin haka tutula alaikum ana karanta muku fa kuntum sai kuka kasance ala a akabi kun tanki suna wato kuna komawa da baya akan digadigan kuma ana kuna karyata waɗannan ayoyi kuna komawa cikin kafircin mustakbirina bi ubangiji ta'ala yace kuna masu jiji da kai da wannan daki mai alhurma kuna ganin cewa wai ku ma'abuta harami ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala amintattu kuke babu wani wanda ya isa ya kawo muku farmaki tare da cewa sauran jama'a duk suna cikin firgici amma su waɗanda suke cikin wannan zagaye suna cikin aminci ubangiji ta'ala yace mustakbirina bi kuna masu jiji da kai da wannan daki mai alburma wai kuna ganin cewa na kuli samiran tahajuru ubangiji ta'ala yace samiran kuma halin kuna masu tatsuniya kuna hirar dare a rigin dinkaba an gane ko tahajirun ubangiji ta'ala yace samiran tahajirun wato samiran kuna masu hira wadda take ta dare tahajirun ubangiji ta'ala yace kuma kuna bayyanar da wato wannan hira ta ku ko kuma samiran tuhjirun tuhjirun ma'ana kuna maganganu waɗanda suke na batsa maganganu waɗanda suke na alfasha kenan in ka karanta shi da tahajjurun samiran tahajjurun ma'ana kuna bijirema wannan alqur'ani an gane ku min al-hijra kenan shine yace samiran wato kuna masu hirar dare a nan gindin Ka'aba tahajjurun ma'ana kuna bijirema shi wannan daki ma'ana ba ku girmama shi kamar yanda ya dace a girmama shi alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo da shi kun bijirema sa ma'ana kun kaurace masa ko kuma in kace samiran tuhjirun kenan samiran kuna masu hirar dare a nan kenan Ka'aba tuhjirun wato kuna miyagun maganganu sune maganganu waɗanda suke na batsa na alfasha ubangiji ta'ala sai ya ce a falam yaddabbarul qawla wai shin yanzu ba sa nura da wannan fada da ka zo musu da ita ta alqur'ani shin ba sa nura da ita su san abin da ke cikin shi na dalilai waɗanda suke nuna gaskiyarka am ja'ahum malami ace a ba abu mun awali ubangiji ta'ala yace ko kuma abin da bai zo ma ba uwayen su na farko shine ya zo musu dan haka suka yi musan abin da ka zo musu da shi na alqur'ani kenan kada su manta ba kai bane farkon manzali kuma ba kai bane farkon wanda aka saukar ma da tafi kafin kai akwai annabi Musa akwai annabi Isa da sauran manzanni annabi Musa da annabi Isa manzanni ne na Ubangiji ta'ala kuma kowanne ya zo da littafi Musa alaihi salam ya zo da At-Taura Isa alaihi salam ya zo da Injila to shine Allah ya ce afalam yadabbaru qawla wai shin yanzu ba sa nura da wannan fada me ake nihi da fada wannan alqur'ani ba sa lura da wannan fada su san da cewa ba kai ba ka kaga kuma fada ce wadda take nuna gaskiyar annabtarka da manzancinka sai ya ce am ja'ahum malami ace a ba abu mun awali ko kuma abinda bai zo ma ba uwayen su na farko shine ya zo musu kaga kenan uwayen su na farko waɗanda suka gabata ubangiji ta'ala ya turo manzanni a cikin su domin babu wata al'umma face manzo daga cikin manzannin Allah ya wuce a cikin ta kenan kada su yi mamakin cewa Allah ya turo ka a matsayin manzo kuma ya saukar maka da wannan littafi su tsaya su lura da abin da ke cikin wannan sako da ka zo da shi shine yace afalan yadabbaru qaula shin wai ba sa lura da wannan fada ta alqur'ani su san da cewa ta wuce matsayin fadar dan adam ko ta aljan am ja'ahu ko kuma shin ya zo musu malam ya ce a ba ahumul awwalin abinda bai zo ma ba uwayensu na farko sai yace am lam ya'rifu rasulahu ubangiji ta'ala yace koko ba su san manzon nasu ba haka kawai da rana tsaka suka gani shi fa hum lahu munkiru dan haka su suke musan shi suke inkarin shi am lam ya'rifu rasulahu koko ba su san manzon nasu ba kaga wannan tambaya ce Allah yake musu akan abin da yake sun san shi a tabbatar musu daman sun san shi tunda kafin ya fito ya ce musu Allah ya turo shi a matsayin manzo sun tabbata ya siffanta da waɗannan sifofi guda biyu as-sidq wal amana ga gaskiyar zance ga rubun amana dan haka suke kiran shi ma Muhammadul Amin to tunda kun riga kun san shi kafin haka magana ta banza bai taba muku ba kuma ba a taba samun shi ba da cin amana kenan a yanzu bayan ya zo ya ce Allah ya turo shi a matsayin manzo ya kamata a ce ku ne farkon waɗanda za ku fuskanta shi domin me yasa kun san shi ba baƙo bane a cikin in a ce mutum baƙo ne ba a san shi ba da rana tsaka yazo shine za a ringa inkarin abubuwan da yazo har sai an kai lokacin da za a samu dalilan da za su tabbatar da gaskiyar shi ko rashin gaskiyar shi to anan ku daman kuna da dalilan da suke tabbatar da gaskiyar shi kenan ya kamata a ce ku ne farkon wanda ku gaskata shi shi ne anan ubangiji ta'ala yace a falami yake cewa am lam ya'rifu rasulahu ko ko basu san manzon nasu ba cewa da rana tsaka haka kawai ya zo musu fa hum lahu munkirun dan haka su suke inkari ubangiji ta'ala sai yace am yaquluna bihi jinna bari dai fada suke manzon da muka aiko musu wai akwai wani nau'i na tafin hankali tare da shi am ya hudu na ubangiji ta'ala yace bari dai fada suke bihi jinna wato manzon da muka aiko musu wai akwai tafuwar hankali tare da shi bal ja'ahum bil haqqi ubangiji ta'ala yace a babu wani abu na tafuwar hankali tare da shi ja'ahum bil haqqi ya zo musu da gaskiya kasantacciya daga wajen ubangijinsu amma wa aktharu sanadi mafi yawansu lil haqqi karihuna masu ki ne ga gaskiya dabi'ar su ce kawai haka masu kin gaskiya ne ba wani abu na tafin hankali tare da shi sai yace walaw ittaba al haqqu ahwa'ahu ubangiji ta'ala yace da a ce gaskiya wato za ta bi san zukatansu la fasadati samawati wal ardu wa man fihi ubangiji ta'ala yace da samai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su gaba ɗayan su ubangiji ta'ala yace da sun baci sun zaizaye sun rubuje walaw ittaba al haqqu ahwa'ahum da a ce kenan gaskiya za ta bi wato san zukatan su me ake nini da al haqqu shine ubangiji ta'ala inda a ce Allah zai bi san zukatan su to da samai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke tsakankanin su gaba ɗaya da sun wargaje an gane ko kenan menene san zukatan su su so suke a dau wani abu mai sunan ibada a sarrafa shi ga wannan Allah shi kuma sarrafa ibada ga wannan Allah shine babban abin da yake kawo duk wani hargitsi da wani rashin da wani tada zaune tsaye a doron kasa abin da ke kawo kwanciyar hankali da nutsuwa shine tauhidi kadai ta Allah a cikin ibada ba komai bai lalata komai a rayuwar da muke a yau illa hada bautar Allah da wani dan haka masu tauhidi sune Allah ya musu alƙawarin nutsuwa da samun kwanciyar hankali kamar yanda yake cewa fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al amnu wa hum muhtadun tauhidi shi yake kawo kwanciyar hankali da nutsuwa da jin daɗi a cikin jama'a amma hada bautar Allah da wani duk wani rashin kwanciyar hankali wannan shi ne yake haifar da shi shine yace walaw ittaba al haqqu ahwa'ahu da a ce Allah zai bi san zukatansu an gane ko lafasadati samawati wal ardu wa man fihinna wato da samai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan su wato da sun baci ko kuma ka dauki alhaqqu anan shine alqur'ani kenan shine ake nihi da gaskiya walaw ittaba alhaqqu ahwa'ahum da a ce alqur'ani zai bi san zukatan su alqur'ani ko zancan Allah ne yace la fasadati samawati wal ardu ma fihi da san mai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su gaba ɗaya da sun baci sun zaizaye sun rubuje haka ya gabata a cikin suratul anbiya law kana fihi ma alihatun illa allah la fasadata da a ce a cikin sama da ƙasa akwai wasu alloli da suka cancanta a bauta musu banda Allah da ya halicci halittu ubangiji ta'ala ya ce la fasadata da sama da ƙasa gaba ɗaya sun rubuje sai yace bal ataynahum bi zikrin ubangiji ta'ala yace bari dai mun zo musu bi zikrihim wato da ambatan alhurmarsu an gane ko da ambatan alhurmarsu da nuna matsayinsu menene ambatan alhurmarsu cewa su mutane ne masu matsayi masu daraja shine alqur'anin nan da ya sauka da yaransu kuma manzan nan cika makin manzanni fiyayyen halitta daga cikin su ya fita kaga wannan ya ishe su abun alfahari ya ishe su abun jiji da kai da nuna matsayi na daraja a ce an gane ko kasancewar wannan alqur'ani ya sauka da yarensu kuma wannan manzo da Allah ya turo ya fito daga cikin kabilarsu shine ubangiji ta'ala ya ce bal ataynahum bi zikrihi bari dai mun zo musu da ambatan alhurmarsu ma'ana abin da ke bayani game da matsayinsu da darajarsu ubangiji ta'ala ya ce fahum an zikrihi ya ce sanadin su wato game da ambatan alhurmarsu muriduna masu bijirewa ne an gane ko masu bijirewa ne suna nan sai baki waɗanda suke ɗaiɗaiku suka zo suka ringa karɓar wannan musulunci amma farko su ne suka kafirce masa sai ɗan kaɗan daga cikinsu suka leka wuya baki da suka zo daga cikin mutanen Madina waɗanda suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye suna komawa gaba ɗayansu rana ba ta faɗa ba bayan bai'a ta biyu da aka yi bai'atul aqaba asaniya rana ba ta faɗa ba sai da musulunci ya shiga kowane gida a Madina kaga su ko sai a shekara ta 8 ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya zo ya yake su sannan aka mai da Makka ta zama daula ta musulunci to shine anan ubangiji ta'ala yake nuna musu shi wannan alqur'ani da wannan manzo da Allah ya turo ya turo su su yi bayani game da matsayin darajar su ai abun alfahari ne gare su shine ya ce bal ataynahum bi zikrihim bari dai mun zo musu bi zikrihim da ambatan alhurmarsu da matsayin su da darajar su sai yace fa kuma an zikirhim muridu ubangiji ta'ala yace su dai masu bishirewa ne game da ambatan alqur'ani inda sun yarda da wannan alqur'ani to darajar da suke da ita ce za ta faru sai yace am tas'aluhum kharja ubangiji ta'ala yace ko ka ka tambaye su wani lada ne wai akan sakon da kake isar musu nawa cewa ka nemi cewa su baka dan wani abu sai yace fa kharaju rabbika khayr ladan ubangijinka wanda ya maka alkawari shi yafi alkhairi game da abin da za su baka an gane ku alhaji kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai nemi komai a wajen su ba wai anan hujjoji ne ake kafawa a kansu a ce shin in ma menene ya hana su su yi imani farko dai anan ubangiji ta'ala ya nuna cewa shi dai wannan alqur'ani ya zo ne domin ya yi bayani game da matsayin darajarsu kina ya kamata a ce su ne farkon waɗanda za su yi imani da shi to amma sai ga ya sun bijire masa inda a ce ma inda ma a ce da ya zo kenan ya nuna wani abu wanda yake na kaskanci game da su iya abin da ya yi ɗaukaka matsayinsu sannan sai ya ce am tas'aluhum kharjan shin ko ka tambaye su wani lada ne a kan isar da wannan saƙo cewa su ɗan biya ka fa kharaju rabbika khayr ya ce ladan ubangijinka wanda ya maka alkawari shi yafi alkhairi game da abin da za su baka sai ya ce wa huwa khairur raziqin ubangiji ta'ala shi ne fiyayyen masu azurtawa in har ma akwai balantana baro sai ya ce wa innaka latad'u lalle kai kana kiran su kadai ila siratul mustaqim zuwa bin tafarki wanda yake miƙeƙe shi ne musulunci wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati lalle waɗanda ko ba sa imani da yinin tsarki yinin alkiyama ubangiji ta'ala yace da nakibuna an isra'ila nakibu ubangiji ta'ala yace masu karkacewa ne gabarin tafarki wanda yake na gaskiya duk wanda baya imani da yinin alkiyama shi yake karkace masa farki na gaskiya, dan haka kenan rashin imanin su da alkiyama shine yasa basu karbi sakon da kazo da shi. Na insha Allah ba za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.